This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da kasancewa da mu. Aisha Mu'azu ce tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin namu na rana yau Lahadi 8 ga watan Disamba 2024. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman game da zaben Ghana, yau ma za mu jingina duk shirye-shiryen da muka saba gabatarwa a cikin wannan shirin. Sannan bayan an sha labaran duniya za mu haɗa ku da Baba Yakubu Makeri wanda a halin yanzu yake ƙasar ta Ghana domin kawo muku rahotanni da ɗumi-ɗuminsu da tuni mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar jam'iyya mai mulki NPP Muhammad Bawumia ya amince da shan kaye. Yanzu dai Hawwa za ta fara da sanar da mu halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Lahadin nan, ɗan takarar jam'iyyar New Patriotic Party mai mulki a Ghana, mataimakin shugaban ƙasa Mahamudu Bawumia, ya amince da shan kaye a zaben shugaban ƙasar bayan da ya gaza kawar da damuwar al'umma game da tangal-tangal inda tattalin arzikin ƙasar ke yi. Shan kaye a zaben da aka gudanar a jiya Asabar ya kawo ƙarshen wa'adi biyu na jam'iyyar NPP ƙarƙashin shugaban Nana Akufo-Addo da ya game da matsalar tattalin arziki mafi muni cikin shekaru da tsadar kayayyaki da ɗimbin bashi. Bawumia ya faɗa a yayin wani taron manema labarai cewa al'ummar Ghana sun zaɓi abin da suke muradi. Mutanen Ghana sun zaɓi canji a irin halin da ake ciki, kuma mun girmama zaɓinsu cikin mutuntawa. Bawumia ya ce tuni ya kira abokin takararsa na jam'iyyar National Democratic Congress NDC tsohon shugaban ƙasa John Mahama ya taya shi murna. Magoya bayan Mahama sun riƙa murna da hura usur cikin annashuwa da tuni suka hallara suna bikin murna a wajen hedkwatar yaƙin neman zaɓen jam'iyyar da ke birnin Accra. Mahama ya tabbatar a shafinsa na X cewa ya amshi kiran tayin murna daga Bawumia dangane da nasarar da ya samu a zaɓen. Majalisar Dokokin Amurka ta kintsatsa domin kada ƙuri'a a makon gobe kan wani ƙudurin dokar tsaro na shekara-shekara da ya hada da kuɗi sama da dala biliyan 3 na kamfanonin sadarwa domin yin waje da kayayyakin da kamfanin sadarwar China na Huawei da ZTE ke yi ta amfani da rukunin wayoyin Amurka da nufin magance matsalar tsaro. An saki rubutaccen ƙudurin mai shafi 1,800 a yammacin Asabar da ya kunshi sauran ƙudurori akan China da suka hada da neman wani rahoto kan ƙoƙarin da China ke yi na mamaye tsare-tsaren tsaron ƙasa Amurka da wani nazarin sirri kan irin ƙarfin da China ke da shi a sabbin fannonin fasahohin zamani. Hukumar sadarwa ta ƙasa ta bayyana cewa an kiyasta yin waje da kayayyakin zai lakuma kuɗin dala Amurka biliyan 4.98. To amma a can baya Majalisar Dokokin ƙasar ta amince ne da dala biliyan 1.9 kacal na gudanar da shirin cirewa da maye kayayyakin. Washington ta azazzali ƙawayenta da su ma su yi waje da kayayyakin kamfanin na Huawei da sauran kamfanonin China daga tsarin sadarwarsu. A yau Lahadi, 'yan tawayen Siriya suka sanar da fara shiga babban birnin ƙasar Damascus ba tare da wata alamar sojoji ba a cikin birnin. Sun ƙara da cewa suna taya al'ummar Siriya farin ciki kan labarin sakin bursunoninsu da bayyana kawo ƙarshen ƙarnin zalunci a gidan kurkukun Sednaya. Sednaya dai wani makekin kurkuku ne da ke wajen Damascus, inda gwamnatin Siriya ta garmake dubban mutane. 'Yan tawayen Siriya sun sanar da cewa sun samu cikakken iko akan manyan biranen Homs tun da sanyin safiyar Lahadin nan, bayan kwana guda kashel da aka kwashe ana bata kashi, inda aka bar mulkin shugaba Bashar al-Assad na shekaru 24 yana tangal-tangal sakamakon barazanar masu tada ƙayar baya da ke ci gaba da yin daren mikiya akan Damascus. An riƙa jiyo tsananin ƙara harbe-harbe daga tsakiyar Damascus, inda a jiya Asabar mazauna yankin su biyu suka ce a nan take ba a tantance ko daga ina harbe-harben ke fitowa ba. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Asabar, ma'aikatar lafiyar Lebanon ta ce wani harin da Isra'ila ta kai ta sama ya kashe mutane 6 a yankin kudancin ƙasar. Kwanaki 10 da kulle yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin ƙungiyar Hezbollah da Isra'ila. Daga Isra'ila har ƙungiyar ta Hezbollah da Iran ke marawa baya suna fuskantar caccaka game da kare alkawarin yarjejeniyar zaman lafiyar da ta fara aiki a ranar 27 ga watan Nuwamba domin kawo ƙarshen yakin da ya lakume dubban rayuka a Lebanon tare da tarwatsa dimbin mutane daga sassan biyu. Wata sanarwa da ta fito daga ma'aikatar lafiya ta ce mutane biyar ne suka yi shahada, wasu biyar suka jikkata sakamakon harin ta sama da Isra'ila ta kai kan birnin Bethlehem, haka zalika a wani harin na daban wani jirgi mara matuƙi ya kashe mutum guda a yankin Deir Seyan. Wuraren biyu suna da nisan kilomita 22 wato mil 2 a tsakaninsu. Wani babur da aka loda ma ababe masu fashewa ya tashi a wani wurin da 'yan sanda ke binciken ababen hawa a kudu maso arewacin Colombia a jiya Asabar, inda direban babur ɗin ya mace wasu mutane 14 kuma suka jikkata, cewar hukumomi. Jami'ai na gudanar da ziyara ne a lokacin ta gani da ido a Las Penas da ke yankin Jamundi domin yi wa tuƙa hanci game da yiwuwar afkawa tashin hankali daga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai, kamar yadda kwamandar jami'an sojin birnin Colonel Carlos Oviedo ya shaida wa 'yan jarida. Wani daga cikin jami'an da ya buƙaci a saka yashi ya bayyana cewa a yayin da aka nemi matuƙin babur ɗin ya tsaya a wurin binciken ababen hawan ne ya firgita ya tayar da ababen fashewa cikin tsoro, inda a nan take ko shurawa bai yi ba, wasu fararen hula da ke kusa su bakwai suka jikkata da wasu jami'an 'yan sanda su bakwai. Ƙungiyoyi masu aikata laifuffuka sun maida Jamundi wata matattararsu. Ƙungiyoyi masu aikata laifuffuka sun maida Jamundi wata matattararsu saboda yadda wurin ke shimfiɗe da ganyen koka wanda ake yin hudar Iblis da shi, da kuma kusancin wurin da tashar ruwa ta Bonaventura.
Hawwa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da zamu mika ku ga Baba Yakubu Makiri domin jin halin da ake ciki a game da zaben na Ghana. Baba, me ke gudana yanzu a game da zaben a Ghana?
Madalla Malama Aisha, masu sauraro assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu Makiri ne tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Lahadi akan shiri na musamman kan babban zaben kasar Ghana, inda za ku ji cikakken bayani akan abubuwa da suke faruwa game da zaben. Dan takarar jam'iyyar MPP mai mulki kuma mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia ya amince da shan kayi bayan tattara sakamako a mataki na jam'iyya.
Following yesterday's presidential and parliamentary elections, Ghanaians at home.
Bayan zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da aka gudanar jiya, 'yan ƙasar Ghana na gida da waje sun yi zaman dirshan suna jiran sakamako.
To sai dai har yau hukumar zaɓen ƙasar bata bayyana sakamako ba, ko da na yanki guda ne a cikin yankuna 16 na ƙasar. To wannan dai shi ne karin farko a Afirka da wani ɗan takara ya amince da shan kayi tun kafin hukumar zaɓe ta bayyana sakamako a hukumance. To ko me ke kawo jinkiri wurin bayyana sakamako daga hukumar zaɓe?
Daga rumfar zaɓen ba a ma iso da sakamako cikin cibiyar zaɓe na mazaɓa ba, daga mazaɓen ma a ɗauko shi a kawo shi cibiyar hukumar zaɓe na jiha, sannan a kawo nan na babban kasar.
A cikin shirin za ku ji martani 'yan Ghana, musamman 'yan jam'iyyar NDC da suke murjan samun nasara da kuma irin fatan su ga sabuwar gwamnati. Haka zalika za a ji martani daga kasashe makwabta game da sakamakon zaben.
To ni dama na fahimci za a yi haka din, a magana addini ya shigo cikin al'amarin siyasan Ghana kamar yanda ya shigo a cikin Najeriya. To amma kaga Allah cikin ikon shi da kuma buwayarsa, Allah ya sa su al'umman Ghana ba su yadda da wannan ɗabi'a ta amfani da addini ko ƙabilanci ko kuma ɓangaranci ba.
A can cibiyar tattara sakamakon zaɓe ta ƙasa, har iya hukumar zaɓe ba ta samu kowane sakamako daga yankuna ba. To ko menene ya sa hakan? Kai tsaye bari mu ji halin da ake ciki a cibiyar tattara sakamakon zaɓe ta ƙasa, inda wakiliyarmu Hawwawu Abdulkarim ta yada zango.
Yanzu haka da nake maganan nan, jami'an hukumar zaɓen da kanta tana jiran sakamako daga jihohi, inda ta ce wannan ne karin farko da wannan abin ya taɓa faruwa a tsarin aikinta. Kuma dukkanin wato gidajen rediyo talabijin na ƙasa sun ta hallar a nan, kowa ya tattaru a nan. Baya ga haka kuma wato hukumomin saka ido tun daga kan Audio ECOWAS da sauran wasu ƙasashe haka duk sun tattaru a nan. Sannan jami'o'i ko kuma in ce jakadu agents kenan na dukkan kowane jam'iyya da ya tsaya takarar shugabancin kasa shi ma yana nan a nan. Sannan EC ta yi wato hukumar zaben ta yi wani akwati ne nan ta ajiye ma kowane jiha, wato idan an kawo sakamakon zaben sai a saka a cikin wannan akwati wanda ta yi kamar na'urar kwamfuta ne haka. Idan an kawo shi a saka a cikin wannan akwati da ke tabbatar da wato sakamakon jiha na wannan zaben shekara 2024 nan ga inda za a saka shi ko kuma ga inda za a ajiye shi. Wannan halin ake ciki, a halin da ake ciki nan daga
to su jama'an ba su gwada muku dalilin da yasa aka samu irin wannan jinkiri bayan wurin sa'o'i za je wurin sa'o'i 20 da gama da rufe-rufunan zaɓe?
Yawa, bayan tattaunawa da ɗaya daga cikin mataimakin hukumar zaɓen ya tabbatar mi da cewa sun yi kokarin su inda suka tuntuɓi wato jami'an su kwance wakilansu na jihohi na tabbatar musu da cewa menene ainihin dalilin ya yi kawo jinkiri, ko da ma a ce kowane jiha bai iso ba, jihar Akran nan da ya kamata a ce ya iso, menene dalilin haka? A fadarsa ya ce dalilin yin haka shine akwai wasu wuraren rumfunan zaɓe da har yanzu sakamakon su bai iso ma cikin mazaɓar ba, balantana mazaɓar ta tattara sakamakon ta kawo cibiyar sakamako na jihar gabaki ɗaya. Idan ka fahimce ni, daga rumfan zaɓen ba a ma iso da sakamakon cikin cibiyar zaɓe na mazaɓa ba, daga mazaɓan ma a ɗauko shi a kawo shi cibiyar hukumar zaɓe na jiha, sannan a kawo nan na babban ƙasar. To wannan jira suke, a faɗarsu ba a tattara bayanan gabaki ɗaya na jiha ba. Jiha kuma na gani idan ba ta yi ta tattara bayanan wato mazaɓu da yawa da ke cikin wannan jihar ba, ba za ta yi ta tattaro kawai da saur ba karasa aiki ba, ta tattaro kawai ta kawo nan na ƙasa gaba ɗaya. Dalilin da sa ka samu cikin.
To yanzu wani mataki ne suke ɗauka domin su ga sun gaggauta yin wannan aiki, kowa ma ya samu kanji, tunda shi ɗan takara na jam'iyya mai mulki ya riga ya amince da shan kayi.
A faɗarsu sun ce wai dukkanin jama'a su samu haƙuri da kowane sakamako. Idan hukumar zaɓe ba ta bayyana
wato kada su ɗauki sakamako daga ko ina banda hukumar zaɓen
kenan. Banda nata su jira har sai ita ta fito ta bayyana sakamakon zaɓen, sannan za a ɗauki nata ya yi aiki. Amma da yake yanzu na'ura sun yi yawa, dalilin na'ura ya sa kowane shugaban jam'iyya ya kafa na hasa agent wato wakilai da suka taimaka mai wurin tattara bayanai. Dalilin ya sa wasu ke da sakamako EC ba ta da shi. Su kuma yanzu haka abin da za su yi domin su taimaka a kawo sauri wurin kawo sakamakon shi ne sun aika wasu wakilan daga jihohin domin su taimaka ma waɗanda ke jihohin, wato hukumominsu da ke jihohin su taimaka musu idan da wani aiki ne a yi da sauri in ya so a tattara sakamakon a kawo nan, abin da suka faɗa ce.
To mun gode malama Hauwa. Yanzu kuma ga Idris Abdalla Bako da martinin 'yan Ghana, inda za ku ji muryar ɗan takarar jam'iyyar MPP Dr. Mahmud Bawumia yana amsa shan kayi a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
A jawabin Alhaji Dr. Mahmud Bawumia ya amince da rashin nasara tare da miƙa saƙon taya murna ga babban abokin hamayyarsa tsohon shugaban ƙasa John Mahama Bawumia. Bawumia ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar MPP mai ci ya amince da sakamakon zaɓen wucin gadi. Ya kuma bayyana aniyarsa ta miƙa mulki cikin lumana.
Following yesterday's presidential and parliamentary elections, Ghanaians at home and abroad have been sitting on tenterhooks awaiting the outcome of the election.
Bayan zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da aka gudanar jiya, 'yan ƙasar Ghana na gida da waje sun yi zaman darshan suna jiran sakamako. Bayanai na sakamakon zaɓe da muka haɗa na cikin gida sun nuna cewa tsohon shugaban ƙasa mai girma John Dramani Mahama ya lashe zaben shugaban ƙasa. Na yi magana da zababben shugaban ƙasa John Dramani Mahama don taya shi murnar nasarar da ya samu. Jama'ar Ghana sun yi magana kuma tilas ne mu mutunta hukuncin da suka yanke. Ya gode mutanen Ghana bisa damar da suka samu na yin hidima tare da jaddada aniyarsu na bin ƙa'idojin demokradiyyar ƙasar. Jim kaɗan bayan jawabin Dr. Bawumia, 'yan Ghana suka bazama kan titina don bayyana murnarsu ga nasarar John Mahama.
Umar Sanda Muhammad
ya kake ji John Mahama ya ci
ina murna sosai matuka, kuma garin duka na murna, ba John Mahama ya ci ba, Ghana ta ci zabe
wallahi. me yasa kace Ghana ta ci zagi?
Domin Ghana ya shiga cikin wani matsala da kowa ke neman sakiya. Shi da Ghana su duka ta shi da ko vote na massive suka vote against Bawumia. Abin da yake so John Mahama ya yi ya fara zuba mana economy na. Ta annan wai ne suka yi shata. Kare bari abin ya dade. In akwai evidence a kama su a kwace mu da arzikin mu. Da wannan za a duki a taimaka ma tattalin arzikin Ghana ya tashi.
Alhamdulillah mun gode mu Allah. Da Allah ya kawo mana shi ba don economic in Ghana Allah zai kawo mana changes. Ghana suka vote ba NDC suka vote ba Ghana suna neman changes. Muna so economic ya zo kasa.
Mama bazan blaster. Don mu yi state
Now,
I've been a promise to the Zimuna.
Now,
the Mukumali Karam of the Malafia.
What a four conjo, Mamma, I'll get you three.
While I four push the current Gadi, while I now look at Allah, Allah is the Makame. Hey, I've been a good one. I've called him Yabata. I've got him Yabata.
Jakadiyar Amurka a Ghana Virginia Palmer ta yaba masu ruwa da tsaki a zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki da aka gudanar. Ta ce na yi farin ciki cewa abubuwan sun kasance cikin kwanciyar hankali. Abin farin ciki ne ganin yadda demokradiyyar Ghana ke aiki. Kuma ta bayyana bakin cikinta cewa an samu rahoton mutuwar mutane biyu dangane da zaben. Ta ce don haka na yi bakin ciki da jin an kashe wani. Idris Abdalla Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdalla Bako da wannan rahoton. Amincewa da Rashid Nasara da Dr. Bawumia ya sa mutanen kasar da dama sun yaba masa akan dattako da ya nuna da kuma fidda kasar cikin zaman rashin tabbas da ka iya jefa kasar cikin tashin hankali. Shi ma Hamza Adam daga birnin Kumasi ya hada mana rahoto akan martanin 'yan Ghana kan zaben.
Daga nan birnin Kumasi da ke yankin Ashanti, al'umma da dama ne suke sokaci dangane da abubuwan da ya kamata da zababben shugaban kasar Ghana ya yi har in ya dau madafin iko. Na samu zantawa da wasu kuma ga bayanai da suka yi mini.
Sunana Sandale Abubakar Usman, Kumasi Ashanti region. To alhamdulillah, mun yi zabe dai alhamdulillah, ba yaniya ba a komi, muna jiran abin da yisi dai za ta fadi. Kuma abin da nake roƙon sabon shugaban ya muna kaman mu mata ya bar hankalin shi ya zo kan mu mata saboda mu kuma mu samu rayuwa mai kyau mai sauki.
Ibrahim Abdul Mumin, da farko mun gode ma Allah yanda aka yi shi a cikin kwanciyar hankali aka gama lafiya. Do dai ana ciki dai gaggama dai abin nan takaddun yanda za a yi a san ainihin cikakken sakamakon.
To abin da nake roka ne sabon shugaban kaza ya yi kokari ya so kukan da aka yin ya yi kokari ya magance shi don gaskiya wurin cin abincin mutane gaskiya yana da damuwa.
Duk da cewa dan takarar shugaban kasa karkashin inuwar jam'iyyar MPP Dr. Mahmudu Bawumia ya amince da shan kayi a hannun John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC tare da tayasa murna, al'umma na ci gaba da dakon sakamakon zaben a hukumance daga hukumar zaben kasa. Ko shin akwai wani darasi da ya kamata da sauran kasashen nahiyar Afirka su dauka a cikin wannan zabe na Ghana la'akari da yanda al'umman kasar suka yi zabe? Abdul Gani Yusuf dan jarida ne mai zaman kansa kana mai sharhi ya ce,
na farko zabe da aka yi a kasan Ghana ya nuna cewa mutanen Ghana sun waye kuma mutanen Ghana suna bibiyan wato yanda harkoki demokradiya take kayawa. Domin in ka duba mutane biyu da suka tsaya takara a tsohon shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa, da ana cewa tsohon shugaban kasa ya taba yi, mataimakin shugaban kasa shi kuma shi da shugaban kasa ke tafiyar da harkokin kasa. To amma zaben bana a Ghana kusancewa yana da alaka ko ku akwai kusanta da abin da ya faru da ga Amerika. Domin in ka duba zabe da aka yi bana an duba tattalin arziki ne, sa'annan kuma mutanen Ghana su yi la'akari ne da abin da ke damu sai ke ci musu tuwa a kwarya. Ba wai sun yi zabe ne saboda wai ana son ka ko kana da kyau ko kana da ɗarin baki bane, a'a. In ka duba a yammacin Afirka, kasar Ghana ita ce kan gaba dangane da demokradiya. kuma kowan lokaci Ghana na nuna wa duniya cewa ta waye a wurin demokradiya. Dole ne ai koyi da mu kasar Ghana in an zo batun demokradiya wa hasatan sauran kasashen yammacin Afirka da Afirka.
To sai dai ana sa ran nan zuwa ba da jimawa ba shugabar hukumar zaben kasar ta EC uwar gida Jean Mensa za ta fitar da sakamakon zaben a hukumance, amma halin yanzu galibin sakamako na zaben wakilai majalisar dokoki na kasar sun fito, kuma jam'iyyar NDC ita ke kan gaba, abinda ke tabbatarwa ba da wata shakka ba cewa ita za ta yi rinjaye a majalisa. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
To gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Kada a manta sashen Hausa na muryar Amurka ake saurara daga birnin Washington DC a wani shiri na musamman akan zaben Ghana da muke kawowa daga birnin Accra. Ba ma a Ghana kadai ba, har a Najeriya wasu 'yan Ghana da ma 'yan Najeriyan sun mai da martani ga yadda zaben ya tafi, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana.
Bayan kammala zaben da aka gudanar na shugaban kasa da kuma na 'yan majalisu a kasar Ghana, sakamakon da ke fitowa dai ya nuna cewa dan takarar jam'iyyar adawa na NDC John Mahama shine ya lashe wannan zabe. Tuni ma dai dan takarar jam'iyyar NPP kuma mataimakin shugaban kasa mai ci yanzu Mahmudu Bamuya ya amince da shankayi tare kuma da taya shugaban kasa mai jiran gado John Mahama murnar samun nasara a wannan zabe da aka gudanar. To koya ra'ayin wasu 'yan kasar Ghana da ke zona a Najeriya da kuma su kansu 'yan Najeriya game da sakamakon zaben yake ga dai abinda wasu da nazanta da suke cewa.
Ni ne Muhammad Mukhtar daga Agege, muna murna muna farin ciki, alhamdulillah alhamdulillah, Allah bin godiya, mun gode ma Allah, wallahi kuma mun gode ma shi wancan dan takaran, wallahi abinda ya yi farin ciki sosai, ya nuna shi da ne ya fito ya yi bayani, to wani mana ni yanzu yi wani to ai ya karya mai gwiwa, to Allah sa nes Allah bashi Allah sa mun dace.
Sunana Malam Shafiu Muhammad Bahumia ya Asalfi, kuma alhamdulillah mun gode ma Allah, mun gode ma Ubangiji ta yanda ya kawo ga zabe lafiya, ba wani problem, ba wani rikici, don gaskiya farko muna duba kaman zai rikici ne saboda yanda abin ke tafiya nan, amma yanzu dai gaskiya alhamdulillah yanzu dai kan yan Ghana suna jubilate NDC to win. Ubangiji Allah sa zuwan shi ya kawo muna saukin lamari, shi kuma Ubangiji Allah ya bashi karfin rikewa wa ya continue komai ya zo kasa yanda da muka sani. Allah ya taimaka mu duka baki daya. Assalamu alaikum.
To wasu 'yan kasar Ghana kenan ke bayyana ra'ayinsu game da sakamakon zaben da aka gudanar jiya a kasar ta Ghana. To koya 'yan Najeriya ke kallon wannan sakamakon zabe? Tambaya kenan da newa Comrade Musa Jika, wani mai fafutukar haƙin bil adama.
To ni dama na fahimci za a yi haka din, a magana addini ya shigo cikin al'amarin siyasan Ghana kamar yanda ya shigo a cikin Najeriya. To amma kaga Allah cikin ikon shi da kuma buwayarsa, Allah ya sa su al'umman Ghana ba su yadda da wannan ɗabi'a ta amfani da addini ko ƙabilanci ko kuma ɓangaranci ba. Domin me? Saboda wancan tsohon dai shugaban ƙasan wanda ya taɓa yin shugabancin ƙasa yau shi ne ya ci zaben ƙasar Ghana. So kaga anan mu abin da za mu kira gare shi shine ya rungumi al'umman ƙasan Ghana gabaki ɗaya, musulmi da wanda ba musulmi ba, da kowane irin ma ƙabila ne. Matukar yana cikin Ghana, to yau ya zama ɗansa, shi kuma ya zama kuma babansa. To saboda haka shawaran da nake gani kenan zan ba shi wannan tsohon shugaban ƙasa wanda yau kuma ya sake komawa, wanda ya sake kafa tarihi kamar yadda Donald Trump ya kafa shugaban ƙasan da ya sauka kuma ya dawo. Kaga wannan dama abinda ake bukata kenan a demokradiya. So alhamdulillah tunda an kai ga wannan gaci, muna fatan Allah ya taimake shi ya kuma taya shi riko, sannan kuma ya rungumi kowa da kowa na al'ummarsa na ƙasar Ghana.
Da kowane irin matsaloli sabon gwamnatin za ta fuskanta, musamman ma dai ta fuskar tattalin arziki da raya ƙasa? Tambayar kenan da naiwa Dr. Dauda Muhammad Kwantagora, wani masanin tattalin arziki da saka jari wanda kuma ya taba zama a ƙasar ta Ghana.
Kamar yadda aka sani, ita Ghana ƙasa ce wadda take a yammacin Afirka, kuma ƙasa ne mai tasowa, saboda haka tattalin arzikinta shi ma kusan yana a matsaloli na tattalin arziki na na duniya yana shafanta a matsayin kasa mai tasowa. Amma dai duk da haka ita tattalin arzikin kasan Ghana ya ta'allaka ne akan harkar noma da kuma fitar da ma'adinai da kuma masana'antu su suke taimaka ma tattalin arzikin Ghana. Kuma daga baya-bayan nan ma kuma sun fara fitar da mai wanda yake yana taimaka kusan kashi 7 na tattalin arzikin kasan. Suna da kaman matatun mai guda 3 wanda suke sarrafa danyen mai su mai da shi, duk da cewa dai suna shigo da mai daga kasashen waje. Kaga kamar a yanzu kudin musayan su watan kusan CD 15 ne dala 1, watan in ka duba kudin Najeriya watan kusan CD-in su daya yana kudin Najeriya naira 114. To samun wannan kudaden yana akwai tannaki akan shi. To kaga sabuwar gwamnatin da za ta shigo yanzu dole ta yi kokari ta gina farfado ko kuma ta gina tattalin arziki din ya zama mai dorewa wanda zai iya fuskantar kowane tannaki da zai taso, waya Allah ko daga cikin gida ko kuma yanayi na tattalin arziki na duniya, saboda zaka ga wasu abubuwa da ba a shirya musu ba suna faduwa.
Dr. Dauda Muhammad Kwantagure ke fashin baki game da tattalin arzikin kasar Ghana da kuma irin hanyoyin da ya kamata sabuwar gwamnati ta dauka domin shawo kan matsalar tattalin arziki a kasar. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton. Tuni dai masana akan harkokin siyasa suka fara tofa albarkacin bakin su akan yadda aka gudanar da zaben a Ghana. Abokiyar aikinmu Hawwa Sharif ta tuntubi Dr. Wada Nafiu, mai sharhi akan siyasa a jamhuriyar Niger, inda ta tattauna da shi kamar haka.
Dokta, gashi sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar a Ghana da aka zabo aji sakamako an riga an ji har an bayyana wanda yi nasara. Me zaka ce game da wannan sakamakon zabe na Ghana?
To shi wannan zabe na Ghana dama tun lokacin da aka fara aka bude farfagandi dama mutum biyu ne ake tsammani. Lallai dan takara 13 ne, amma mutum biyu su ne dama ake tsammani, da Jean Abdourahmani da Muhammadi na taimakin shugaban kasa Nana Akufo-Addo. Shi kuma Jean Abdourahmani dama ya yi shugabancin kasar Ghana. Duka kuma dama cikinsu ne ake tsammanin wani zai lashe. To jiya da aka yi da zaɓe da aka tantance ƙuri'u, shi tsohon shugaban kasa Jean Abdourahmani shi ya samu kishi ya kai 51. To in kuka diba dama a cikin constitution Ghana kuma cikin harakar dokar su ta zabe, duk wanda ya sami kishi 50 ko da ƙuri'a ɗaya ne ba sai an yi zagaye na biyu ba shine aka zaba shugaban kasa. To da ma aka ba da wannan sakamakon kishi 51 da ƴan kai cikin 100, shi kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Muhammadin ya kirayi mutanen shi yace sun lamince da kayan da suka sha. Kenan wannan abin da yayi ba karamin kishiri bane ya kara demokradiyya ta duniya kuma musashen Afrika, Afrika ta yamma inda take gamuwa da matsaloli sosai. Aji abin da muke gani bisa wannan zaben na Jean Abdourahmani da aka zaba shi a kasar Ghana.
Na'am, ban sani ba akwai wani kira da za ka yi masu al'ummar kasar da kuma sauran 'yan takara?
Lallai kiran da za a yi cewa tunda wanda ya zo na biyu ma kishi 47 gare shi, su sauran su suke da kishi ɗaya ba su kai kishi biyu ba cikin 100, ya kasance ya ce ya lamince da kayan da ya sha. Kenan sauran bai kamata ba su yi wani abu na ta da wuta ko gutsuru-tsoma ko ta da zamanin tsaye. Ya kamata a ce lallai sun bi zaɓin al'ummarsu wanda suka maido da tsohon shugaban ƙasar su John ya ƙara mulkinsu. Kenan a nan ya kamata a ce duka 'yan ƙasar Ghana sun kasance sun ba shi goyon baya, ya yi mulki har adadin shekarar shi 4 da constitution Ghana ta ɗauka cikin lami lahiya, sabida girmama ƙasarsu ne. In suka yi haka, girmama kansu ne, girmama ƙasarsu ne, girmama demokradiyyar duniya ce, kuma girmama demokradiyyar Afirka ce, kuma da Afirka ta yamma.
Na'am, to muna godiya dakta, mun gode ƙwarai da wannan gudunmawa.
Dr. Wada Nafiu kenan, mai sharhi akan siyasa a jamhuriyar Niger. Shirin da yana zo muku ne daga nan birnin Accra. Da wannan ne kuma muka zo ƙarshen wannan shiri. Har sai in Allah ya kai mu a shirinmu na dare, mu kawo muku wasu rahotanni da ma fashin baki daga masana. Yanzu dai daga nan birnin Accra, Baba Yako Mukiri ne nake sallama da ku. A huta lafiya, amma bari ni sake mika ku ga Aisha Ma'azu.
To Madalla a gaida Baba Yakub makeri da tawagarsa a kasar Ghana. To za a iya ci gaba da bibiyar bayanai a game da zaben na Ghana da sauran rahotanni ta adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com. To duka a nan za mu kammala shirye-shiryen namu na wannan lokaci sai kuma zuwa can anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Mu sake dawowa a cikin shirinmu na dare. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona wa Mai Nandudu da ta shirya kuma ta bada umarni, ni Aisha Ma'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington.